السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والأتمان المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، أيها الإخوان الذين من جسر دين المسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tare da roƙon Allah subhanahu wataala ya karbi ibada da muka yi, inda muka kure kuma ya yafe mana, Allah subhanahu wataala ya sa mu mu zama yan aljanna. Yan uwa masu albarka, yau mu tsaya da wasu daga cikin ayoyin da muka ji a sallar asuba a cikin sura ta 71 suratul Nuh alayhi salam. فدر الله مدوكي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Ayoyi guda uku. Annabi Nuhu alayhi salam ya umarci mutanansa, ya gaya musu wani abu da za su yi, kuma ya gaya musu sakamakon da za su samu dalilin yi, wanda yau mu ma muna da buƙatar wannan abin. Allah subhanahu wataala kan harshen Annabi Nuhu yace faqultu astaghfiru rabbakum, sai nace da mutane na ku nemi gafarar Ubangijinku. إنه كان غفارا لله الله من يوان غفراني صفر ستيين غفرا الله ينعين غفرا إن كن يكا يرسل السماء عليكم مدرارا زي أيكو سما من قرارا أكنكو سبو ده دليل سابو أنهنا سروا ويمددكم بأموال وبنين كما زي قاريكو ده دوكيوي سبو ده أنهنا سكا سوا wa banin zai kare ku da yaya saboda an hana su haihuwa wa yaj'al lakum jannatin zai sanya muku gonaki saboda gonakin su sun kone lambunan su sun lalace wa yaj'al lakum anhara kuma zai sanya muku ruwayi gudana ko ina bayan hana su ruwa a sama kuma an hana su wanda za su yi amfani da shi ma a ƙasa. Allah subhanahu wataala a waɗannan ayoyi yana gaya mana yadda Annabi Nuhu alayhi salam ya samu kansa tare da mutanansa da umarnin da ya ba su, kuma sai zaburar da su ya kwadaitar da su cewa idan sun yi ga abin da za su samu. Menene ma'anar istighfari? Muna cewa istighfari istighfari. Menene ma'anar istighfar? Alif da sin da ta tana ta nuna neman ƙari ne a wani abu, ziyada ne. Wato istighfara ya nemi Allah ya gafarta masa. To menene ma'anan gafartawa din? Asalin al-ghafru as-satru shine ainin a sa mutun shamaki, a bashi wata garkuwa, kamar inda garkuwa da ake yaki da ita mai yaki yake fuya a cikin ta, shi ake cewa da shi al-ghafru. To idan mutun yace yayi istighfari, ya nemi Allah ya rufa masa asiri kenan, ya nemi Allah ya suturta shi, Allah ya rufe shi, Allah ya kare shi, Allah ya lullube shi, Allah ya masa garkuwa, Allah subhanahu wataala ya tsare shi daga kowanne abin ki da abin kya. Shine ma'anar istighfar, shine ma'anar istighfar. Ina fatan mun gane. To dan haka kenan shi istighfari ina da ma'ana mai fadi fiye da inda mutane suke daukar ta. Dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita istighfari a kullun zuwa ga Allah subhanahu wataala, yace ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa. Na fi ku sanin Allah, na fi ku tsoransa, amma a rana nakan istighfari sau 70, a wata ruwa yace sau 100. Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yadda, yace mun kasance mukan kirga istighfari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin zama kwaya daya sai mu kirga masa guda 100 da yayi magana yayi magana sai ta astaghfirullah 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 to gabanin ya tashi sai a lissafa masa guda 100 ƴan uwa me isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawaita istighfari ga amfanin istighfari nan an fada innahu kana ghaffara lalle Allah mai yawan gafara ne akwai laifin da kana yi baka ma san kai ba Allah ya san kai masa dalilin istighfari mai zaman kansa wanda ba an faci wani zunubi da aka aikata da shi ba Allah subhanahu wataala sai gafarta maka wancan to sannan kuma yursilis samaa alaikum midrara istighfari sanadi ne sababi ne na samun saukar rahmar Allah subhanahu wataala ga mai yin istighfari da aka bada misali da abin da yake nan duniya amma duk sanda wata ni'ima ta sauka daga wurin Allah to rahama ce ta sauka da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ana ruwa ku ringa roƙon Allah du'a nuzulil matar addu'a lokacin da ruwa yake sauka yace ku ringa roƙon Allah rahama ce take sauka daga wurin Allah subhanahu wataala fa innahu qareebu ahdi bi rabbi shi wannan ruwan yanzu nan ya bar wajen ubangiji subhanahu wataala saboda haka a lokacin da kaga wani abu irin wannan to ka nemi falala daga Allah subhanahu wataala to shi istighfari dalili ne na saukar rahama daga wurin Allah subhanahu wataala yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara kuma istighfari hanya ce ta samun arziki arziki kowanne iri arziki na dukiya tsabar kudi tsabar mallaka wa banin haka nan za a baka ƴaƴa dalilin istighfari Allah subhanahu wataala ibaka ƴaƴa ibaka jama'a ibaka mutane wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara sannan isa muku gonaki isa muku lambuna ma'ana in kewaye rayuwarku da alkhairi da albarka isa rayuwarka ta zamanto mai dadi wanda ainihin akwai hutu a cikinta kamar inda ma'abocin lambu in ya shiga gonarsa ko lambunsa zai zamanto baya samun damuwa da rana rana ba za ta dame shi ba saboda lambun da yake ciki lambu ne mai kyau lambu ne wanda ya haɗu lambu ne wanda yake ina da inuwa mai dadi kuma yana da ruwa mai inuwa mai sanyi kuma yana da ruwa mai dadi da aka yi cewa yaji allakum anhara kenan istighfari yan uwa masu albarka hanya ce ta samun waraka daga kowace irin damuwa waɗannan abubuwa gaba ɗaya an jarrabi mutane annabi Nuhu alaihi salam da su an hana su ruwa an hana su shuka gonakinsu lambuna sun lalace an hana su haihuwa an je sun shekara 40 ba wanda yi jima'i da mace ta haihu kawai sai dai a kwana a tashi an ce sun shekara 40 wani bako bai zo garinsu ya sai wani abu ba sai dai su su fita su je su siyo amma ba wanda zai zo wajen sai sayayya wannan abin ya yi masifa ce doguwa masifa ce babba to da haka kenan suna da matsala kuma aka ce an shekara 40 ruwa kwaya ɗaya bai sako daga sama ba to kaga akwai matsala kenan to yan uwa masu albarka kamar yadda na faɗa mu ma yanzu muna buƙatar istighfari na gaskiya zuwa ga Allah Allah ya ce tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya ku mu'minai ku tuba gaba ɗayan ku daukacin ku zuwa ga Allah ta yiwu ku rabauta dalilin tuban to muna da buƙatar ku tuba zuwa ga Allah idan muka kalli yanayin da ake ciki ga ƙasa ta yi zafi ga rana tana zafi ga babu kuɗi a aljihu ga kuncin rayuwa ga tsoro kuma a cikin rayuwar ba ka da tabbas a cikin rayuwarka a yau a ko ina kake a kowane irin yanayi kake ko me kake yi ba ka da nutsuwa to me ya kamace mu shine mu istighfari mu koma zuwa ga Allah mu nemi yafiya daga Allah subhanahu wataala akan zunuban da muke aikatawa sannan mu tuba mu kuma yawaita istighfari akwai bambanci tsakanin tuba da istighfari tuba min al-ma'siya mutum ya tuba daga sabo abinda yake yi na saban ya daina istighfari shine in nemi gafarar Allah subhanahu wataala akan wannan abinda yake masa na ba daidai ba idan kuma babu wannan to ya zamanto yana istighfari saboda samun daraja daukaka matsayi a wurin Allah subhanahu wataala. Ina roƙo Allah subhanahu wataala da sunayensa kyawawa da sifofinsa na daukaka ya ba mu ikon tuba zuwa gare shi, kuma ya ba mu ikon yawaita istighfari. Ina roƙonsa in mun yi kuma ya karba Allah subhanahu wataala isanya fi sauya mana yanayin da muke ciki na damuwa da kuncin rayuwa. Allah muna roƙonka ka kawo mana dauki a cikin rayuwarmu. Allah ka kawo mana dauki a cikin ayyukanmu na yau da kullun. Allah ka kawo mana nutsuwa da kwanciyar hankali. Allah halin da ake ciki musamman a wannan yanki namu na tashin tashi na da tashi-tashin hankula da ainihin sace-sacen mutane da rashin tabbas, Allah muna roƙonka Allah ka kawo daidaito. Allah jami'an tsaro kuma ka ba su iko. Allah ka taimake su, Allah ka tsare rayuwarsu da lafiyarsu. Allah ka karfafe su akan ayyukan da suke yi. Allah muna roƙonka shugabanninmu ka haska musu abin da yake daidai, ko kuma Allah ka ba mu ikon aikata abin da yake daidai. Ka ba mu mai kyau a duniya, ka ba mu mai kyau a lahira, ka tsare mana azabar wuta. Allah ka sa albarka a kasuwancinmu, ka sa albarka a nemanmu, aikin gwamnatinmu, duk wanda yake bin wata hanya ya samu abinci, Allah ya sa albarka a cikinta. Allah ka arzurta mu halal, Allah ka nesanta mu gaburin haram. Allah masu bashi a cikinmu ka biya bashinsu. Allah masu damuwa a cikinmu ka yaye damuwarsu. Waɗanda ke cikin kunci Allah ka rage kuncinsu. Waɗanda suke cikin yalwa Allah ka tabbatar musu da ni'imarka. Allah muna roƙonka kai mana jagora, ka dora mu akan daidai, ka taimaki addinin musulunci da musulmai, ka ji kanmu, ka ji kan iyayenmu da malamanmu da matayenmu da ƴaƴayenmu da abokanmu da masoyanmu. Allah da duk musulmai da suka riga mu gidan gaskiya, marasa lafiya na gida da na asibiti, manya da yara, maza da mata, waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba, waɗanda suka ce mu musu addu'a da waɗanda ba su faɗa ba, Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya gaba ɗaya. Su ka sa rashin lafiyar ya zama kafara, mu kuma ka kare mu daga abin da ka jarrabe su. Allah ka hore lafiyar mu wajen yi maka da'a, kai mana jagora. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim. Wa subhanaka allahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan dan uwa yake yana da tambayoyi guda biyu, amma tambayoyin nasu idan muka nasan muka kula sai mu ga ta farko Hassan da Usaina ce, ko Hassana da Usaina kenan ko dawo biyan kuma gambaci ite zuwan mata masallaci yana da asali a musulunci, kuma idan matar ka tace tana so za ta je masallaci ta sallah kana da ikon ka hana ta? To kaga wannan tambaya ɗaya kenan, amma Hassana da Usaina. To sai ce tambayar ta ta biyu, sallar tarawihi da ake yi, shin wani ne daga cikin khulafa'ur rashidin ne ya kirkire ta, ko ko a dama da akwai ta shi tabbatar da ita yayi? To ko da yake ita ma wannan din kun ga guda biyu ce. To kaga wani cikin kenan Hassana da Usaina. To waɗannan tambayoyi guda biyu ko tagwayen tambayoyi guda biyu, ta farko cewa zuwan mata masallaci yana da asali, yana da asali. Mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa masallaci, bal su ba ma hijabi tsakanin masallacinsu da na maza. Masallaci ne guda ɗaya, annabi sallallahu alaihi wasallam ina gaba sai ai sahun manya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai kuma ai sahun yara a bayan sahun manya, sannan kuma sai sahun mata. Shine har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu sufufir rijal awwaluha, mafi alkhairin sahun maza sune na farko, wa sharruha akhiruha, sharrin sahun maza kuma shine na ƙarshe. Sai ce wa khairu sufufir rijal nisa awwaluha, wa sharru wa khairu sufufir nisa akhiruha wa sharruha awwaluha. Yace mafi sharrin sahun mata su kuma na farko, mafi alkhairi na ƙarshe. Dalilin wannan maganar ita ce saboda su matan da suke sahun farko a wannan lokaci a cikin masallaci to hankalinsu ina kan maza suna daga kai su kalle su so kuma maza wanda sauke yake na karshe a lokacin da aka yi sallama in mutum ya haka mai kai ce assalamu alaikum a damansa sai ya haka ya hango matan mutane to kaga sau ya zama mai sharri kenan saboda yanzu ina sallah tunani yake hangi mai bare ma zai yi hangi mace a baya to kaga wannan ya nuna akwai matsala to dan haka mata suna zuwa masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayar sa ta bi kenan ya hana idan matar dayanmu tace za ta masallaci ya hana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce ibadallah la tamna'u ima'allahi masajidallah ya ku bayin Allah maza kar ku hana bayin Allah mata zuwa masallacin Allah yace idan matar dayanku ta nemi izinin sa za ta masallaci kare hana ta ina fatan mun gane saboda haka baka da ikon ka hana ta cewa in tace za ta je to baka da ikon da zaka hana ta annabi yace kar ka hana ta annabi yace kar ka hana ta shi ya bada umarnin ta zauna a gida amma annabi sai yace kar ka hana ta in ta nemi izini ina fatan mun gane akwai wata kissa da ake fada malamai sun yi raddi akan wannan kissa cewa Umar dan Khattab yayi kokarin ya hana matarsa zuwa masallaci sai ta ce ya zaka hana ni bayan manzo Allah ya ce kar ka hana ni annabi ya ce kar ka hana ni kar dayan ku ya hana matarsa sai ta ce za ta masallaci dan me zaka hana ni sai ya kyale ta wai to amma sai wata dabara saboda ya hana ta zuwa masallaci ya fita ya tafi masallaci sai ya nuna mata shi masallaci ya tafi ita kuma ta fito ta tawo a bayansa wai sai yi birban da kama ya rufa wani abu ita wasu sadar ta bayan ta ya kai mata tafka ya kaga ta san ba mijinta ba ne in ta ji wani ya kama ta yaya ai kaga da matsala saboda haka suka ringa kokawa ina tafkarta tana kubciya ina tafkarta karshe ta gudu ta koma gida wai da ya koma masallaci gida sai ta ya banganki a masallaci ba sai ta ce ai mutane sun lalace ai yau ka ji artabin da muka yi da wani namiji wai kuma shi ne ashe wai dan ya hana ta zuwa masallaci sai malamai suka ce wannan abin da ƙyar Umar zai yi shi da ƙyar zai yi dan ya hana ta zuwa masallaci annabi ya ce kar a hana to dan me shi zai hana in ya tabbata ta ce da shi a za ka hana ni annabi ya ce kar a hana to tun da ta gaya masa annabi ya ce kar a hana to ba zai taɓa bin wata hanya da zai hana ta ba imma hanya ta saraha haka nan ko ya bi wata hila wata dabara don ya hana ta ba zai ba saboda haka in ta nemi ta je kar ka hana ta ba ka da iko kuma malamai suka ce in ma ka hana ta tana da iko ta tafi saboda in kai ka hana ta to wanda yace ka zauna a gida ya ce kai kar ka hana ta sai ka saba masa to ita ma ta saba maka amma karki ko saboda mu mazan yanzu tunaninmu bai kai na waɗanda suka gabata yanzu wani akan wannan zai saki matar ku da haka in kika gaba ya san ma ki je karki ce zaki in kuma kika ce zaki yaki to ki kyale shi da wannan sabon ma ya ishe shi ya ishe shi annabi ya ce kar yayi kuma yayi to shikenan zai tarar da Allah sa sanya za su wani to sannan mai ga yauna akwai asar na Nana Aisha tace da annabi ya rayu ya ga abin da mata suka haifar a wannan zamani in za su tafi masallaci su yi ado su yi kwalliya a yi shiga wadda take ɗaukar hankali tace da ya hana su zuwa masallaci me zai maganin wannan annabi bai hana ba to amma me zai maganin wannan su matan su daina sai a ilmantar da su ilimi shi ne kawai ke kawar da komai annabi ya ce duk matar da ta yi kwalliya ta sa turare ta fita daga gida ta tafi masallaci ko nuri fahiyar zaniya mazinaciya ce har ta je ta gama ta dawo wata rana Nana Sauda Allah ya ƙara mata yadda ta sa wani abu ta tafi masallaci ita mace ce mai son yin kwalliya sai Umar dan Khattab ya hange ta ya ga ta yi kwalliya sai ce ya za a ya haka sai ta ce doni me ake nema a wajena ni na tsufa saboda ita tun annabi ma ina raye ta bar kwananta ga nana Aisha saboda ita ba ta da bukatar dan namiji sace me za ai sha'awa ni a jikina ko ni me zan sha'awa jikin mutum sai ta ai ga abin da annabi ya faɗa yace kuma ya ce ma ba za a karbi sallar wanda ce wannan ba har sai ta koma gida ta yi wanka irin na janaba wato kaga hukuncin zinar kaga zina ce kenan ta hakika tun daga shi an ce har sai an yi wankan janaba to sai an nuna musu irin wannan to kaga yanzu mata da yawa suna kwana da janaba kenan ko ko suna sallah da janaba to sallah da janaba ta karbu to da Allah mai kokari mu gyara matan nan suna bukatar karantawa ne fa da haka Allah yake ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa mu din mu ne da matsala saboda haka mai kokari mu gyara Allah ya ba mu ikon gyarawa saboda haka wannan tambayoyi kenan to tambayar ta kuma bangare na biyu sallar tarawihi sallar asham tana da asali ko kuwa a'a wani halifa ne ya kirkire ta a'a sallar tarawihi tana da asali annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake yi wa sahabbansa ita sallar da Umar dan Khattab ya gyara ita ce sallar tahajjud salatul qiyam wanda ake yi cikin dare amma wannan da ake farkon dare haka annabi yake wa mutane ita to ita kuma salatul qiyam ita waccan da ake ta cikin dare ita ma ta zama sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ana yin ta a ainin a zamanin sa amma gudun kar a farlanta ta isa bai ci gaba da yi tare da mutane ba yayi sau biyu sau uku bayan wucewar manzon Allah da wannan abin ya kauce wannan tsoron da ake ji ya kauce Umar dan Khattab sai sa ake yin ta da haka kaga har yanzu idan ka je Makka a masallatai musamman na harami guda biyu na Makka da Madina zaka ga a lokacin da ake tahajjud sai sun yi tarawihi bayan sallar isha sannan kuma da daddare karfe 1 misali ko karfe 2 a zo kuma ayi tahajjud to wannan shine abin da suka gaida tin saboda haka salloli ne guda biyu kowace zaman kanta take ci waccan da Umar ya gyara cewa Isa Ubayy dan Ka'ab da abin nan suke yi wa mutane ita wannan salatul qiyam kenan wato wanda ake tahajjud bayan an yi sallar isha an kwanta an yi bacci a kuma sake fitowa kamar yadda za a fara wasu masalatan yau 19 ga wata gobe 20 ga wata za a fara yau wasu gobe za su fara haka dai zaka samu ana yin wannan to ita ce Umar dan Khattab ya gyara ina fatan mun gane kuma ita ma ba bid'a bace ba shi ya kirkire ta ba ko da ita ni'matil bid'atu hadhihi ba ina nufin bid'a a asalin ibadar bane da haka malamai suka ce hiya bid'atul lughawiyya wato bid'a ce ta harshe ba bid'a ta addini ba ita kuma idan ita bid'a ta addini gaba ɗaya manzo Allah ya rushe ta babu ita kwata kwata to sannan suka ce kuma koda ana nufin bid'a ce ta harshe to shi baya cikin wadanda suka kirkire bid'a da annabi sallallahu alaihi wa sallam bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin ina umartar ku da bin sunnata da bin sunnar halifofi shiryayyu Umar ina cikin halifofi shiryayyu to annabi yace abu sunnarsa annabi yace abu ne sunnarsa a wani hadisi yace alaikum bi sunnati al-lazaini min ba'di ina umartar ku da bin sunnar guda biyu dake bayana a wani lafazin sai ce Abi Bakr wa Umar Abubakar da Umar wato bayan ya faɗi waɗancan hudu suna ciki sai kuma ya zo ya sake ware su biyu ya sake magana a kansu kenan Umar abin da ya kawo ba a cewa da shi bid'a ya kamata mutane su fahimci wannan abin da Umar ya kawo addini ba a cewa da shi bid'a annabi ya ce a bi shi sannan a wani hadisi ya ce ba wani wata al'umma da ta wuce face a cikinsu akwai mutanen da Allah yake magana a kan harshensu in akwai irinsu a cikin al'ummata fa innahu Umar ita Umar ne in akwai irin wannan a cikin al'ummata annabi ya ce Umar ne da haka Umar yake cewa na yi muwafaka da Ubangijina a wurare da dama a cikin Alkur'ani Umar yakan faɗi magana Allah ya saukar da nafsi akan abin da Umar din ya faɗa irin wanda ya faɗa duba a sura ta 66 a matsayin misali suratu tahrim aya ta 5 asa rabbuhu in talaka kunna an yubdilahu ko yubdilahu azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara umar ne da yaji an samu yaji a gidan manzon Allah manzon Allah da matansa sun sha yaji an bata an samu matsala akwai kuma yarsa a gidan yaje gidan dan yi musu fada shine yake gaya musu yace in kun ki ku hada kai ku ba manzon Allah goyen baya sai kun ki sai kun tayi masa da hankali ya kusata ubangijin sa i musanya masa wasu matan da ba ku ba zaman to musulmai mu'minai masu da'a ga Allah masu yawan tuba zuwa Allah ga Allah masu tsoron Allah masu yawan bauta ga Allah ainihin masu yawan azumi kuma ya hada masa gawarawa da ƴan mata Allah da ya tayi sokar da wannan maganar inda Umar ya fade ta bai ƙara komai a ciki ba haka ya sokar da shi bisai wasu abubuwa da suka ringa faruwa akwai wani kutayib da aka yi sunan littafin muwafaqatu Umar inda Umar daidai da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a abubuwa ko ya fada manzo Allah magana manzo Allah bai dau magana sa bai amfani da tono Ubangiji sai ta Umar din ya kamata a dauka amma tunda ka riga kai shikenan ya wuce amma nan gaba ga abin da za a yi duba sura ta 8 suratul anfal akan abin da ya shafi ribatattun yaki wadanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi fansa a wajen su an Umar ya ce a kashe su Abubakar ya ce a karbi fansa manzo Allah ya ba shawara Abubakar karshe Allah ya ce ta Umar ya kamata a bi ma kana lin nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yusqina fil ard bai kamata ga annabi a ce ina da bayi ribatatu har sai yayi gwalalo na jini tukuna da kujajinin arna a ban kasa sannan in ma zai bayi ya karbi riki bayi wannan shine ra'ayin Umar amma manzo Allah ba shi yayi ba karshe Allah ya ce laula kitabun minallahi sabaka lamastakum fima akhadhtum azabun azim ba dan wani hukunci da Allah ibaku dama ba da ya gabata da a wannan abin da kuka yi da ya da azaba mai girma ta same ku to amma tun da an ce ka yi abin da zaka yi ba sai ga abin da zaka yi ba sai an baka shawara ka zaba ka zaba shikenan wannan ya wuce amma nan gaba kar a kuma haka kenan kaga nan ra'ayin aka bi ra'ayin Umar haka yake da irin waɗannan a cikin alqur'ani to da haka abin da Umar yayi ba a cewa da shi bid'a sauƙin ladabi ne na ƴan zamani shi yasa wani sai mutum ya kalli Umar wai ya ce ya kawo bid'a yanzu dan Allah a ce Umar dan bid'a kai nan kana dutsen ma kai ne ahlus sunna haka ne ko ba haka bane Umar shi dan bid'a kai kana Najeriya kuma kai ne ahlus sunna to kaga wannan rashin ladabi ne to da haka wannan abin din bai ma taso ba kwata-kwata in ka ji ko mutanen da yadda ba su nuna ilimi ba ko su ne malaman kansu ba su da malamai masu koyar da su ko kuma suna da karatu amma ba tarbiyya ka san Imam Malik Allah ya ji kansa yake cewa in nayi ilimi na shekara 2 zan neman masa ilimin amfani tarbiyyar aiki da shi ladabi ta shekara 20 ashe kaga karatu ba shine matsala ba ladabin amfani ko aiki da karatu ita ce me ita ce matsala to da haka yanzu mutum kawai sai zai abin da sai ce Umar yayi bid'a Usman yayi bid'a wane ne yayi bid'a waɗannan da suka yi fada da bid'a fadan gaske sai kai da yanzu fadan da kake da bid'a na gangan ne a inda yayi maka dadi a zuwa kallon sallolinmu mana sallolinmu ba su cika da bid'a ba inda muke sahu yanzu haka suke yi haka suke yi to kenan kaga akwai son zuciya a ciki saboda haka yanwa masu albarka wannan dai a takeice shine abin da ya shafi waɗannan tambayoyi da fata Allah subhanahu wataala ya ganar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to wannan tambaya ta haifar da wasu tambayoyi to dama haka abin yake alaiha shi abin da yake cewa abin lura a nan shine shin akwai sallar da aka ware aka ce ita mata za su je banda wata sai ke kuma wancan asar da muka ji nana na Aisha cewa da manzon Allah ya ga abin da mata suka farar a yau da ya hana su zuwa masallaci ita ta yi wa a wancan zamanin ya danganta ne ma irin fitar da suke na sutura, amma yanzu abin da ake ya wuce na making appointment ɗan mata suke yi da samari to masallaci, to ya za a yi, to ala ayi hal in muka koma tambayar ta farko ba a ce ga sallar da za su ce ga wanda ba za su ba, kowace salla ya kamata in za su je su je, abu na farko kenan. Abu na biyu, ɓangaren asar ɗin na Aisha, cewa da manzo Allah ya ga abin da suke yi da ya hana su, to akwai amsa akan wannan. A lokacin akwai lokacin da manzo Allah ya tsaya ya yi sallah, ya daɗe a tsaya sallan nan, sai ya ce da sahabbai bayan ya gama, ya ce a tsayi wannan da na yi ba wani aiki da al'umma ta za ta yi fata nuna mishi ko mai kyau ko mara kyau. To kaga ya ga wannan daga ciki kenan, tunda ya ce duk wani aiki da al'ummarsa za ta yi tun daga zamaninsa har kiyama ta tashi an nuna masa shi da mai kyau da mara kyau. To kaga ya gani me yasa bai hana ba. To kaga sai ka aje wannan a gefe guda, don haka ta ce da manzon Allah ya rayu. A larabci akwai harafin da ta yi amfani da shi, ta ce lau da shi, kuma a larabci ina da ka'ida suka ce lau harfin fina'in lilimtina, harafi ne na hannun samuwar wani abu, dalilin rashin samuwar wani abu. Misali da ka zo da na baka sai baka zo ba, kaga ba zan baka ba. To annabi sallallahu alaihi wasallam tun da bai hana ba, to kenan ba wanda zai hana. To sai ka ce dama matsalar ita ce ta karantar da mutane, sai ka ce ko da ba karantarwar ce ba a yi ba, a'a aiki da karantarwar ita ce matsala. Sai yanzu ni kai gaba ɗaya yanzu aiki ya sake hawa kanmu kenan, me aikin da ya sake hawa kanmu, mu koma ko samarinsu da suke zuwa gida zance, inda da iyayenmu suke zuwa zance haka samari suke zuwa zance yanzu, inda matayenmu da muka aura suke zuwa mana zance yanzu, ƴaƴanmu haka suke fita zance wajen samarinsu. Ban sani ba ko kun fahimta. Da kai idan za ka tafi zance kana ɗaukar abokinka kuje, ita ta tashi fitowa za ta fito da wani ne, yaro ko ta yarinya mu mayyaza, haka za a yi zancen, haka ne ko ba haka bane? Yanzu sai ka ware kai kadai, yanzu aka ta waya ma ko in ka je sai ka aika an san ka zo ka fito, amma tana cikin gida sai ka kira ta a waya, kuma ta taso ta fito daga gidansu mahaifi ko mahaifiya ba mai jin wani abu, in wani ma ina ga itambaye ta ma kamar ya kunyata take nan, yanzu kamar ta ba ta da yanci ta dan fita ta shiga makota, ba haka muke ji ba yanzu? To wannan kenan sakaci mu ne muka haifar da wannan barnar, kenan ba zuwa masallacin ne matsala ba, zuwa masallacin sai dai i gyara matsalar ko kuma a fake da shi domin a yi barna, amma idan ma ba a bi ta nan ba za a bi ta wata hanya, kuma hanyoyin da ake bi a yi barnar ta fi wannan. To ita kenan ya kamata mu kalla, ita ya kamata mu kalla waɗannan hanyoyin ko waɗancan hanyoyin da ake bi domin yin barna, mai ƙoƙarin mu kalle su mu daƙile su, to kuma bittali a rayar da ruhin wannan abin a tare da su. Tabbas a shaidan ikan ziga mutane ku fake da aikin alkhairi ku je ku yi barna, abu ne wanda yana faruwa. To kuma wannan ba za ka hana ba, ko al'umma gaba ɗaya ba mai yi sai ka samu waɗansu suna yi. Ina fatan mun fahimta, saboda haka aiki ne yanzu jajazir wanda ya kamata masu tsayuwa akan al'amuran iyalai su tashi su zage dantse, su sani cewa Ubangiji Subhanahu Wata'ala zai tambaye su akan iyalan nan, amana ce saka a hannunsu wacce irin kulawa suka bayar. Misali babu dalilin da zai sa tunda na san ana samun irin wannan matsalar, kawai shi kenan sai in taho masallacin ce ƴata ta taho masallaci, sai in sa ta me a gaba a zo a yi sallah, wance ana ciki ka kubleka ka je ka kwaɗa mata kira, kaga in ma sun yi appointment da wani yaya za a gane ke dan ina kika tafi na leƙo ban na kira ki ban ji ki ba, to haka mu ringa sa ido shine zai maganin abin. Amma ga su suna yawo da safe, suna yawo da rana, suna yi wajen fuduma, ka je ka ga wata yar ta musulmi amma abinda take kai ba za ka ce yar musulma bace, ka je ka gani kuma yanzu da azumin nan da rana to masallaci ta je, masallaci ta je, wannan din ya hana ta ta yi. Saboda haka mu ringa kallon wancan abin ta wancan angle din, waɗancan abubuwan da suke faruwa ta can ɓangaren sun fi illa. Wanda zai je masallaci, ina fi tsoron Allah, aƙalla ina tsoron Allah, abin da yake buƙata saiti a saita shi, yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza bar kaza bar kaza, kuma barin gini ake fi ranza ne. Rannan nan na gaya mana Allah ya ba mu 'ya'yan nan mata, shi ya san ya ba mu su, mu mun san su ya ba mu, to menene na kunya mu gaya musu abin da ya shafi addini? Duk ɗan da ya kai aure ba sai ka gaya masa ba ya sani. To yanzu me yake bukata? Saiti, saiti ƴarka wa ika mata mata saurara. Kai in ta samu saiti ma ba za ta iya kula wani ɗa a kan hanya ba, in ma yi ƙoƙarin mata magana sai dai ce aika gidansu. Saboda me? Ta samu wannan tarbiyya ɗin. To amma yanzu kunya ma muke ji mai musu zancen aure, yarinya ta zo ta kai ta fara al'ada amma mahaifiyarta ba ta taɓa nuna mata wata magana akan abin da ya shafi al'ada ba ko mahaifi. Ta je makarantar islamiyya kawai jini ina binta ta saka kuka ta taho hanya, kowa ya ganta tana kuka mai sai ta ce wani abu ne yake bi na ta kwaye abin nan dinta. Wannan daidai ne? Mahaifiyarta ba ta al'ada, kai a matsayinka na mahaifi ba ka so mata always wannan audigar da suke amfani da ita? To ya aka yi ta kai wannan yanayin amma duk ba ta san irin waɗannan abubuwan ba? Ai, uwa mai hankali da uba mai lura da lokaci ya yi sai su ce to a koya mata, sai ka siyo sai ka bata a cikin gwasa ka aje kake. Duk inda ta samu kanta a ciki tana shiga wani gida ta ce zai shiga ban ɗaki, za su tambaye ta, sai ta je ta kintsa kanta ta fito ta ci gaba da harkokinta. To haka ya kamata mu ringa yi wannan kunya ɗin da nauyi da ake ji, sai an stepping down daga kansu a sauka, kar a ringa jin an kunyata ta ko an sa mata ido ko abin da ya kama da wannan. Wai wani ƴarsa ma ta fara girma, wai ba zai ma kalle ta ba kar ta ji kunya ko ta gane, ai gane ta fara girma, ba daidai ba ne. Ka sa ido a kan kowane step na rayuwar iyalanka, abin da suke buƙatar saiti ka saita su, na faɗa kai musu faɗa, na ƙarfafa ka ƙarfafe su. To da wannan sai a kauce duk irin waɗannan abubuwan. Amma dai abin nan idan ba tsoron Allah aka saka a ciki ba, kuma aka sa ido da bibiya, babu wani abu da wannan zuwa masallaci zai sa a yi ko kuma ya hana a yi. Allah ya ganar da mu, Allah ya ɗora mu akan daidai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.